Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Agusta na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka ya ce China da Amurka za su koma kan teburin tattaunawa domin warware takaddamar da suke tsakanin su akan harkokin ciniki. Ƙarshenta dai an sami nasarar kafa gwamnatin gamin gambiza a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Wata hukuma a Najeriya kuma ta ce ta tashi tsaye wajen hana kai mata 'yan Najeriya ƙasashen ƙetare ana jefa su cikin karuwanci.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi na musamman akan shirin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi domin daukar mataki maganin 'yan ƙasa da ke zubar da mutuncin Najeriya a ƙasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger jam'iyyun hamayya sun aika wa kungiyar ECOWAS wasiƙa domin ta tsoma baki akan kace nace da ke tsakanin jam'iyyun bangarorin siyasar ƙasar game da tsare-tsaren zaɓukan zaɓen ƙasar na shekarar 2020 da shekarar 2021. Bayan nan za ku ji cewa masu faɗa a ji a ɓangaren 'yan aware na ƙasar Kamaru sun koka wajen komawan 'ya'yansu makaranta. Daga bisani muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma gabatar. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa China ta bayyana buƙatar dawowa kan teburin tattaunawa da Amurka kwanaki biyu bayan da ƙasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna ta hanyar cinikin da ke tsakaninsu. Da yake jawabi a wurin taron shugabannin ƙasashen duniya masu arziki na kungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga cigaban duniya baki ɗaya. Sai dai kuma Trump ya ki amsa tambayar da manema labarai suka yi masa akan ko ya yi magana kai tsaye da shugaban ƙasar China Xi Jinping kan wannan lamarin, ko da yake kuma yana tayabin shugaba Xi tare da ambaton cewa shugaba ne na kwarai. A halin yanzu kuma shugaba Trump ya ce ziyarar bazata da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya kai a birnin da ake gudanar da wannan taron na G7 bata bashi mamaki ba. Shugaba Trump ya gaya wa manema labarai cewa ziyarar ministan ta zo ne daidai lokacin da shi Trump ɗin yake ganawa da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi, har ya ƙara da cewa yana mutunta ƙudurin da ministan na Iran ya ɗauka na zuwa wajen taron don ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabannin ƙasashen. Iran da Amurka dai sun jima suna zaman ɗarɗar da juna tun daga lokacin da shugaba Trump ya fitar da Amurka daga cikin yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka kulla da Iran a kan shirinta na neman mallakar makaman kakare dangi na nukiliya a bara. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wato Congo Kinshasa, ta ba da sanarwar cewa ƙarshenta dai ta samu nasarar haɗa hancin gwamnatin Gambiza. Wannan sanarwar tana zuwa ne watanni 8 bayan da shugaban ƙasar Felix Tshisekedi ya lashe zaben shugaban ƙasar nan da aka jima ana jiran a gudanar. A yau Litini ne Firam Minister Sylvester Ilunga Ilukamba ya ce ya bayyana cewa karshenta dai wannan gwamnati ta kafu shugaban kasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da bata lokaci ba. A karkashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin an shirya cewa jam'iyyar Direction for Change ta shugaba Tshisekedi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne, yayin da jam'iyyar adawa ta CFC na tsohon shugaban kasar Joseph Kabila za ta sami sauran gurabe 44 na mukaman. Masu saurare, kada ku manta, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Litini ne hukumomin 'yan sanda a Hong Kong suka zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci, yayin da wata ƙungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasa demokuraɗiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba, biyo bayan tashin hankalin da yake yawan ɓarkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni 12 ana yi. Wata sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama, sannan ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sandan, abin da ya tilastawa 6 daga cikin jami'an fidda bindigunsu, har ma ɗaya daga cikin su 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi. Akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya Lahadi, amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa akan wasu tsiraru da suka ware daga sauran dubban mutanen suna ta tada zaune tsaye. Wata hukuma mai yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya, wato NAPTIP, ta ce za ta dawo da tarin mata, wasu mata da aka ruɗe su da alƙawarin samar musu da ayyuka masu tsoka a ƙasashen Turai, har aka yi fasakwabrinsu zuwa ƙasar Faransa amma aka watsar da su. A 'yan shekarun nan dubban mata 'yan Najeriya ne suka fada cikin wannan tarko, ko da yake da dama daga cikinsu sun yi sa'ar dawowa gida, yayin da wasu kuma ba su yi wannan sa'ar ba. A ƙasar Italiya kawai an kiyasta sama da mata 11,000 'yan Najeriya ke zaune a ƙasar suna karuwanci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya take shirin ɗaukar matakin maganin 'yan ƙasa da ke zubar da mutuncin Najeriya a ƙasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka, 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare na bayyana takaicin ganin yadda lamarin ke shafar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. A cikin hirarsu da Grace Alheri Abdu, Sunday Bitrus, sakataren ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka, wato zumunta, ya bayyana cewa
suna waɗanda muke da shi ko kuma maganganun da muke makautanmu waɗanda muke aiki da su da waɗanda muke zama tare da su a anguwa iri-iri tare da sansani, kawai sansan cewa mu daga Najeriya ne suna mana kallon ai duk irinmu ɗaya ne. Ai in abubuwan da suke faruwa a nan Amurka in ya shafi mutumin Najeriya guda ɗaya ya shafi kusan kowa da kowa, ba bambanci ko kai Bahaushe ne ko kai ka fito daga ko kai Bayarbe ne ko kai daga wata ɓangaren Najeriya ne. Saboda haka mu ba daɗi muke ji ba, yanzu nan dole muna fitowa muna ga mutane cewa mu ba irin waɗanda muke ba mu da gaskiya ba ne, da cewa muna zuwa muna rinjaye mutane muna sace musu kuɗi ba daman mu yi wa'yar kasuwanci tare da kowa a nan. Domin yanzu in ka ma buɗe baki ka ce za ka yi magana, za a fara tambayanka daga kai daga wanda ƙasa ce, in ka ce kai daga Najeriya ce to shikenan za a haɗa ka tare da kowa da kowa. To abin ya shafi mu, an kuma abinda muke ganin ya ba abinda za a iya kwatanta bane da wata 'yan lamba, amma dai ya shafe mu sosai da ba mu jin daɗin tafiya ko kuma magana da mutane sosai saboda irin abin nan da suka faru.
To akwai rahotannin da ke nuni da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana niyyar ba gwamnatin Amurka haɗin kai yayin da take idan da za a ta sake yan waɗannan mutane zuwa gida Najeriya domin a tume su. Akwai masu ra'ayoyi guda biyu. Na farko akwai waɗanda suke cewa a ta sake yan su gida, a je a musu shari'a gida. Akwai kuma masu ra'ayin cewa inda suka yi laifi a hukunta su a wurin domin ba su da tabbacin cewa idan suka isa gida Najeriya za a tuhume su. Amma suna cewa idan aka koma da su gida za su ci gaba da yayata wannan aƙidan ne kuma lamari ya ƙara din cabewa. Ya kake ganin wannan batu?
Ai, ni inda ni ga wannan maganar take Aisha nan cewa a wayan aka kamo a koma da su Najeriya, amma maganar nan ba ta taso ba. Domin ko da suke dai maganganun nan suna maganganu ne wanda ake iya yi tsakanin ƙasa da ƙasa. Wayannan magana ana iya yi a can sama. Amma inda a fannin dokoki ne, kowace ƙasa na da dokarta. Kuma a dokan irin wayannan laifuffukan, ai ko mutum ya yi laifin ko daga wani sashen kasa na duniya kake za a iya kamo ka a kawo ka Amurka. Don Amurka gaba ɗaya duk duniya su suke da doka wanda suka saka game da irin wayannan laifuffukan na sashen. Domin su suna da mutane kuma suna da kayan aiki wayanda ba mu da shi a Najeriya. In ka ji har FBI sun fito sun ce ga wani an kamo shi ga abin da yake, suna da babban dalili. Domin aiki aka rika yi shuru ana kwana ana aiki kuma aka samu aka kamo wayannan. So ba wani abu bane wanda za a ce gashi nan an yi za a kwashe mutane a koma da su Najeriya. Shi a Najeriya amma akwai doka wanda yake hana irin wannan laifuffuka ya ake ma amfani da su. Mutane wayanda suke ko shi EFCC ba mu san karfin su a irin wannan aikin ba. Sai kamata a ce in ma EFCC za su yi irin wannan aiki sai su yi aiki tare da FBI a ga cewa ya za su yi su ƙara karfin su a game da aikin sace-sace da ake ta hannun kwamfuta. Domin wannan babban abu ne wanda mun san cewa gashi nan Amurka sun samu sun yi nisa a kai. Kuma idan EFCC da FBI sun haɗa hannu za su iya samun ƙwararren gwiwa domin hana wannan aikin a irin wayannan sace-sacen a gaba. Amma a yanzu shi wannan ba maganin cewa a za a kwasar da su a koma Najeriya ba ne, don ko shi Najeriya muna nan muna fama. Daga nan za mu koya wayo.
Sunday Beatrice kenan, sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazaunin nan Amurka. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda jam'iyyun hamayya suka aikawa da kungiyar ECOWAS wato kungiyoyin kasashen yammacin Afirka wasiƙa domin ta tsoma baki akan kace na can da ake tsakanin bangarorin siyasar kasar game da tsare-tsaren zabukan shekarar 2020 da 2021. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wanzar da demokradiyya a kasashen Afirka ta yamma na daga cikin mahimman kudurorin da kungiyar sai da yawo ta zo da su a baya-bayan nan, sakamakon lura da cewa rashin gudanar da tsarkakakken zaɓe wani al'amari ne da ya haddasa rigingimu a kasashe da dama a wannan yanki. Sabili kenan 'yan adawa a jamhuriyar Nijar suka ja hankulan kungiyar ta zuba ido akan shirye-shiryen zaɓuka masu zuwa, in ji shugaban gamayyar jam'iyyun Front Patriotic Ibrahim Yakuba.
Wannan kungiya a cikin abubuwan da aka bata na aikinta an ce ta kula ka a samu tashin hankali cikin kasashe, sai ta ce ya zama wajibi ga gwamnatocin da ke cikin sediyawo wanda suka samu wannan takardun hannu su yi hankali da wasu abubuwa in lokacin zaɓe ya yi. Aka ce in za a zaɓe a yi shawara mai yawa mai girma wadda ta kumshi duka wanda ka sani zancen zaɓe ya shahe shi. Aka ce kuma kwamitin zaɓen na ya zama kwamiti ne mai incin kanshi ko kuma wanda ya samu yardar kowa a cikin ƙasa ko kuma wanda suka yi yawa a cikin ƙasa. To kaga yau aka tashi yau Niger kwamitin nan da ke da zaɓe bai da incin kanshi kuma bancin jam'iyya guda da ke da wajen mutum bakwai ko takwas a ciki babu wanda ya rada shi. Shi yasa muka ce muna jawo hankalin ECOWAS ta kula da abin da ke wakana Niger, kuma muka aika mata duk takardun wanda muka yi zancen wannan kundin zaɓe yau da shekara biyu kuma shawarwarin da muka ba gwamnati don a kawo maganin wannan matsala.
Wasiƙar ta 'yan adawa ta isa ofishin ECOWAS na Abuja ne a wani lokacin da aka yi katari shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ne yake shugabancin wannan kungiya. Saboda haka na tambayi tsohon ministan harkokin wajen na Nijar shin yana ganin haƙar su za ta cimma ruwa a cikin wannan yanayi.
Kungiya ai an kafa ta ne bisa kan ka'idodi, kafin ma ya zama shugaban ƙasa aka zauna ka'idodi, yanzu an ba shi jagoranci wannan kungiya a shekara guda to ya aikata wannan kaidodi kar su lalace amma wannan tambaya muna jin ta wasu na dibin kamar zai yuyu ma ya ma kanshi hukunci shi da kanshi yace cikin kasar shi babu demokrasiya to ai abin da muka gani akwai shedu akwai hujoji
shugabar mata a jam'iyyar MPN kishin kasa madam Sabo Hajiya Baraka ta jaddada cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ganin an shirya zaben demokradiya a nan Niger.
Tunda su suka rubuta suka ce ga yanda za a yi zabe, mu kun mun ga ba abinda aka rubuta ake yi ba, kenan dole ne su komo su yi aiki da abinda suka rubuta. Kuma idan ba su dawo ba kuma ai hawa yau akwai kuma sama inda ake sama. Tunda an ce demokrasi ake so, mu ɗan demokrasiya ne kuma za mu kawo canji na muhimmanci a cikin ƙasar Niger gaba daya. Kenan in ana so ai wannan dole kuma sai an yi gwagwarmaya.
Yankurin jin ta bakin kakakin gwamnatin Niger minista Abdulrahman Zakariya kan wannan batu ya citura a yayin da hukumar zabe a nata bangare ta fitar da jadawalin zabuka tun daga na kananan hukumomi har izuwa na ƴan majalisar dokoki da na shugaban kasa abinda ke nufin a wajen hukumar ta seni zaben 2020 da 2021 ba fashi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ya ubangiji sarkin baiwa
a gaida Sule Mumuni Barma Yanzu kuma za mu koma kasar Kamaru inda masu fada aji a bangaren ƴan aware suka koka wajen komawar ƴaƴansu makaranta bayan da gwamnati ta umarci mazauna yankin da su mayar da ƴaƴansu makaranta shekaru uku kenan da suka wuce yayin da harkokin ilimin matasa ya tabarbare saboda matsalar tsaro wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba daga Kamaru ya aika mana da ƙarin bayani
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta buƙaci iyayen ɗalibai su mayar da ƴaƴansu makarantu a yayin da ya rage makonni biyu a koma makaranta a bangaren ƴan awaren Ingilishin kasar waɗanda yanzu haka shekaru uku da suka gabata harkokin ilimi da kuma kasuwanci sun durƙushe wannan ne yasa na tambayi mai magana da yawun ƴan awaren Alhaji Ali Danash ga abin da ya bayyana mini kan irin ƙa'idodin da suka gindayawa gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Dama da muka yi NEGMU a nan, wato taronmu na ƙwararru da muka yi a nan, shan muka ga cewa su ALJ wato Region Fund ya yarda a koma su ya amince da maganar ba su ce Ayub Sabe, shi kanshi Ayub Sabe ya amince ya yarda ya ce yara ba ruwansu kare su koma makaranta. Bayan shi kuma shi aka samu Mansum Bibi shi ma mai faɗa ne a shi a can, ya ce shi ma ya yarda yara su koma makaranta. Aka samu Paul Aya Abime, ya ce ya yarda yara su koma makaranta. Kaga su hudu nan su ne masu faɗa a jita wannan suka ce sun yarda kowa yara su koma makaranta amma da abu ɗaya wato gwamnati ta ƙarfafa tsaro domin kada iyaye da za su tura yara su zama masu fargaban cewa watakila ƴaƴansu ba za su dawo ba ko ko su kansu ma za a zo a ci musu da dare a kashe su suka zo da gwamnati su ƙarfafa tsaro kaga yanzu shi shawara wato gwamnati ita kaɗai ne ta shawarar da magana shi da nake faɗan cewa kowane lokaci nake faɗan cewa gwamnati na ita ne ba ta so a koma sukuli a ƙarshe domin ana cikin yin wannan kenan shi ta bambaro wannan kuma da asuba wai an yi zance an zartar da hukunci rai da rai da aka yi ma shi wannan ayyuka kaga wannan mukan ma ra'ayinmu ba bai yi daidai ba bamu ce hukuncin bai yi daidai ba wato lokacin da aka yi hukuncin din bai dace ba da alisha wannan wato shi fitar da hukunci kowane lokaci za ku iya fitarwa mutane nawa ne suke kotu har yanzu ba fitar ba to ka ga gwani da fitar da haka lalle ne ita ne ba ta so zaman lafiya muka ra'ayinmu cewa wannan abin da aka yi akan Ayub Sabe wannan a wannan lokaci daidai ba sam
waɗannan matsaloli dai sun biyo bayan yankewa jagoran ƴan awaren Musta Ayub Sabe da magoya bayansa guda tara hukuncin ɗaurin rai da rai sannan kuma a yanzu haka masu ɗauke da bindiga a wannan ɓangaren sun hana wa al'umma zirga-zirga daga yau ɗin nan har zuwa makonni uku masu zuwa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 19 na safe ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cikin shirin mu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a shirinmu da ya gabata, inda Dr. Abdullahi Yalwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tatar Ali da ke jihar Bauchi ke bayanai akan muhimmancin koyar da ɗalibai musamman a harshen uwa ko kuma a ce yare na gado.
Kai batu akan ainihin harshen da aka gina su ɗalibai tun ma daga makarantar primary aka je secondary school sannan har aka je wannan jami'a. Kamar wasu kasashen kace da yaran su suke yin wannan abu, sai dai ko su dauki bangaren kamar turanci shi ma a wani fanni wanda yake da su koye shi, ba kamar kome a koyar da kai lissafi ta fannin turanci, yin turancin ma a koyar da kai da shi ta yin. Kenan yana daga cikin abin da ya sa yaran mu ba sa fahimtar wasu abubuwa kenan, inda kama a ce an yi da harshe ne wanda yake zamanto harshen iyaye ne wanda yake ka tashi da shi.
Wannan masana sun tabbatar da cewa yana da tasiri wajen wato nakasu da ake da shi wajen fahimtar karatuttuka a dukkan matakai, sakamakon cewa idan kana yin abu yau da gobe kuma harshen da ake cewa harshen uwa, wato harshen da mutum ke amfani da shi a gidansu, aka ce da shi ne ake koyar da kai karatu a makaranta, saukinsa zai zama sauki matuka, kuma tuna shi da kiyaye shi da kuma samu yadda zaka sarrafa shi abin da ka koya, sakamakon ka koye shi ne cikin yaren da ka sani da kyau, sarrafa shi ganin sa a aikace a jikinka zai zama bayyananne kuma zai zama cikin sauki. Shi wanda yayi jami'a kamata yayi a ce ba sai ya kawo takarda an zo ana dogon bincike a kansa a tabbatar da cewa wannan yayi jami'a ba, a cikin halayyansa, tafiyarsa, maganansa, zamansa, cin abincinsa, mu'amalarsa da mutane, duk ya kamata a ce jami'a ya fito. Don haka yana daga cikin tawaya na tsarin karatunmu ya zamana mun girmama takarda fiye da abinda mutum zai iya samunsa. Shi yasa za aka zo ka ga mutane da yawa suna shiga hanyar da bai dace ba don su cimma wannan takarda, tunda shi ne ake la'akari da shi. Shi ne ɗalibai kan shiga yanayi na satan ansa a jarabawa don a ƙarshe su zo su ci a ce sun fita da result iri kaza. Amma in aka zo wani sa'in aka saka su a farfajiya da wanda suke da sakamako ƙasa da nasu, sai a ga wa'ancan sun fi su amfanuwa, sun fi su fahimtar aiki, sun fi su yi, wanda yana nuna maka cewa akwai matsala a jikin sakamakonsu, kasantuwan cewa sun same shi ta hanyar da bai dace ba. Shi yasa muke samun ƙungiyoyin asirai, muke samun mata ke shiga hidima na karuwanci ko wani abu mai kama da haka a makaranti domin su samu su kai gagaci ko su samu nasarar jarabawa.
Batun jami'o'in nan za ka gani yanzu a nan Najeriya akwai na gwamnatin jiha, akwai na gwamnatin tarayya, akwai ma na masu zaman kansu. Shin yaya kaga tasirin irin wannan wajen samar da gogaggu maluma na fannoni iri-iri a ƙasar nan?
Akwai matsala kuma akwai alfanu, kuma ni ina ga kamar matsalolin sun fi yawa. Matsala na farko, akwai batu na doka wadda ya kawo abin da ake cewa shi bangaren ilimi a Najeriya ya fito a cikin tsarin mulkin ƙasa a sashen da ake ce da shi wato sashe na concurrent list, wato jihohi suna da hurumi, suna da dama kamar yadda gwamnatin tarayya take da dama. Sabanin misali mu ce hidiman tsaro, kacokan dinsa a hannun gwamnatin tarayya ne. To yanzu idan ka samu jami'ar jiha misali, tana iya zama ta yi nata tsare-tsare na dokokinta yadda za a sarrafa ta, tsarin albashi da sauransu, wanda in ka samu wata na tarayya sai ka samu wannan tana tafiyar da tsarin karatu bai kai wancan kima ba, sakamakon cewa nagartattun malamai za su koma na tarayya ba za su zanna a nan ba saboda yanayi na aikin gidajen malamai kusan babu su, amma mafi yawan jami'o'in jihohi babu ingantattu da nagartattun ɗakunan karatu, babu hanyoyi na zamani abinda muke cewa wannan hidima na yanar gizo wanda ya zama wani abu ne da ake nema kaman gishiri ne a miya wajen inganta karatu, babu wa'annan internet facilities a jami'o'i musamman mallakin jihohi da masu zaman kansu wanda yana da hatsari a yawaita su, saboda shi ilimi ba kasuwanci bane. Ilimi wani bangare ne na sadaukarwa domin tallafawa al'umma. To idan ya kasance ka zo ka mai da shi kasuwanci, bi ma'ana da ka zo za ka yi karatu amma za ka biya kaza, yawan kudinka wato iya kudinka iya shagalinka, yawan kudinka shine yake nuna yadda zaka yi kai karatu. Don haka in kana da kudi sai ka je jami'oi masu zaman kansu, don ba a yajin aiki, babu sauran yan kananan matsaloli, sai ka gama akan lokaci. In ka shiga wannan wuri kuma suna neman dole ka gama da sakamako, saboda in ka gama ka fita da wannan takarda zai saka wani ma ya ji cewa wannan kudi da ake kashewa ba asara bace, don haka bari mu biya dana ni ma ya ji. Sakamakon idan da za a saka irin waɗannan ɗalibai a wasu makaranti na gwamnati, ba lallai ne ya zama nagartan karatunsu ya kai haka ba. To kamata yi a samu kyakkyawan tsari wadda mallaki yana iya zama na jiha ko mai zaman kansa ko kuma na tarayya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirinmu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Don haka sai ku tara a sati mai zuwa. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙari.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu, ya ce salamu alaikum sashen Hausa, don Allah ku bani dama in nuna rashin jin daɗin al'ummar ƙaramar hukumar mulkinmu ta ƙaura na Moda da kewaye a kan yadda wutar lantarki take neman ta zama tamkar zuma ga al'ummar wannan yanki, domin yau mako guda ke nan ba tare da mun ga ko da ƙyallin wutar ba a yankinmu. Don haka muke kira da masu ruwa da tsaki a wannan kamfanin da su fito su yi mana bayanin dalilin rashin samun wutar lantarki har na kusan mako ɗaya, kasancewar al'ummar suna biyan kudaden wuta a ƙarshen kowane wata. Daga nan sai sakon da ya fito daga Haruna Abdulmumin Maigwado, ya ce yau na shigo wannan fili ne domin in yaba wa ɗan majalisarmu mai wakiltar Tudun Wada da Doguwa, wato Honorable Alhassan Ado Doguwa, sakamakon wada ta mu da ruwan sha ta hanyar gyara mana famfunan burtsatsai waɗanda suka sami matsala suka daina aiki. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya, mu huta lafiya.
A gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
Gaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa China ta bayyana buƙatar dawowa kan teburin tattaunawa da Amurka kwanaki biyu bayan ƙasashen biyu sun bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna ta hanyar ciniki da ke tsakaninsu. Da yake jawabi a wurin taron shugabannin ƙasashen duniya masu arziki na ƙungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. A halin yanzu kuma shugaba Trump ya ce ziyarar bazata da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya kai a birnin da ake gudanar da wannan taron na G7 ba ta bashi mamaki ba. Shugaba Trump ya gaya wa manema labarai cewa ziyarar ministan ya zo ne daidai lokacin da shi Trump din yake ganawa da shi da shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. A yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke ganin laifuffukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke ƙasashen waje ke aikatawa da yake shafar kimar Najeriya din a idan duniya, kuma me ya kamata a yi akan wannan, sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Sa'ida Hamdan da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu ta yau Nashwa. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya, sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Masu sauraro, bisa wasu dalilai da suka sha mana kai a yau za mu kawo muku maimaicin shirin yau da gobe na makon da ya gabata, sai a kasance da mu.